ربنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا يوا السلام عليكم ورحمه الله ayan mushin jiya mun tike ne zuwa karshen suratul araf yau kuma zamu tashi farkon suratul anfal da izinin ubangiji kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya ta farko yana tambaya ne dangane da cewa akwai wani littafi na Hausa wanda wata baiwar Allah ta rubuta wanda aka sa masa suna mutuwa mafarin tafiya yace a cikin littafin akwai al'amura da dama da suka saba wa nassoshi na shari'ar musulunci daga cikin abin da ya zo cikin littafin an bayyana cewa an halicci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga haske sannan kuma su khulafa'ur rashidun an halicce su daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kan kuskure ne daga wanganganin guda biyu kuskure ne cewa an halicci manzon Allah daga haske wannan ba gaskiya bane ba hadisi ne wanda baya da tushe baya da asali sannan kuma cewa wai khulafa'ur rashidun an halicce su daga hasken manzon Allah wannan shi ma kuskure ne ni ma na karanta wani bangare na wannan kurakure dake cikin wannan littafi saboda haka bai halatta sayar da shi ba har sai an gyara kurakuren dake ciki musamman waɗanda suke da haddari game da aqida ta musulunci na gaishe a nan masallacin ya kamata yan hizba ko yan agaji su yi kokarin hana sayar da shi yan kwamitin masallaci su dakatar da sayar da dukkan wani gurbataccen littafi har sai bayan mai shi ya gyara kurakuren dake ciki musamman ma dai shi wannan littafi mai suna mutuwa mafarin tafiya akwai kurakurai waɗanda suke buƙatar gyara wannan na tambaya game da wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai hukuncin sa bayan haka ya halatta ayi masa magana ko ayi masa sallama hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kashe shi ake yi ina hukuncin sa ko da mutum ya tuba tubar sai dai ta amfane shi a lahira amma a duniya kashe shi ake yi sai dai zartar da hukuncin baya hannunka baya hannuna baya hannun wannan yana hannun hukuma ya zama wajibi hukuma ta kashe shi ya zama wajibi alkali na kotun musulunci yanke masa hukuncin kisa a kashe shi saboda shi datti ne a cikin jama'a dan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karshen ta'addanci kenan a bankasa an gane ko koda mutum ya ce ya tuba alkali ba zai ce an yafe kisan ba sai a ce to wannan tuban ta maka amfani a lahira watakila amma dai anan sai mun kashe ka dan kar wani ya ƙara zagin manzon Allah wannan shine hukuncin sa idan ba a yi masa wannan ba kuma to kenan bai halatta mutane kuma su rinka mu'amala da shi ba bai halatta a bashi aure ba in yana aiki karkashin ka kamata ka kore shi bai da wani amfani datti ne shi bai kamata kana zama da shi wuri ɗaya ba bai kamata ma a rinka masa magana ba ko a yi masa sallama a mutumin da baya ganin annabinka da kima to kai kuma wace kima zaka bashi wata daraja zaka bashi dan Allah a wajen ku akwai wani abu mai kima mai daraja da ya wuce manzon Allah Allah tsare mu ya tsare mana imanin mu wannan takardar dogowa ce wata baiwar Allah ta rubuto cewa wanda ta rubuto takardan a kansa yana zuwa nan karatu dan haka take so a karanta game da shi shafi biyu kaga da yawa abinda dai takardar ta kunsa tace ya aure ta a shekara ta 2000 wato miladiya kenan sannan bayan ya aure ta da waɗansu 'yan watanni da ya tashi yin aure kuma sai ya sake ta lokacin kuma tana da yaron ciki kamar wata ɗaya sai da aka yi wata 6 ko 7 tur bata gan shi gaba bata ga aikensa ba tana ta fama da wannan wahala ta ciki da sauransu bayan shuɗewar wani lokaci mai tsawo sai ya aika mata da kuɗi naira 5,000 yadda sai bayani fitin nake faɗa muku to daga nan gurin bayan ta haihu kuma yarinyar ta ɗan yi wayo 2 a wajensu a gidansu sai kuma ya zo ya ce zai kwace 'yar daga hannunsu tunda gidansu babu tarbiya ba a yin karatun boko ba kuma a yin karatun addini da haka shi ba zai yadda 'yarsa ta taso a gidan ba musamman kuma tunda ita uwar ta yi aure 'yar yanzu tana hannun kakanninta shi bai yadda da kakannin ba 'yar za ta lalace da haka a bashi 'yarsa ta ce to amma kuma shi da yake son a bashi 'yar mashayi ne haka ta ce yadda ta faɗa kenan to saboda haka wai take so in yi amfani da wannan dama in yi wa mazaje kashedi su daina irin wannan hali na rashin kyautawa to ai ba zan yi wa maza adalci ba idan kawai na ci gaba da yin fada daga wannan takardar. Takardar kawai na gani ban ganki ba, ban ji bayaninki ba, ban yi miki tambayoyi na gane gaskiya ko rashin gaskiyar abin da ke rubuce ba. Ta iya yi wa abin nan da kika faza 100% gaskiya ne, haka ne? Ta iya wa 100% ƙarya ne. Ta iya wa 50 gaske 50 ƙarya. Ta iya yi wa idan an nemi bayani daga wajensa shi kuma ya kare kansa. Yau haka wasu in yi masa fada? Idan ne haka ya ban kyauta ba. Ai ga ka'ida sai ka ji wannan sannan sai ka iya wa mutum fada. Amma dai ga ka'ida yadda take a cikin addinin musulunci, idan mutum ya saki mace tana da juna biyu, to wajibinsa ne cinta da shanta har zuwa lokacin da za ta haihu. Haka bayan ta haihu, wajibinsa ne kula da ita wajen abinci, domin sai ta ci ne sannan nonanta zai samu ruwan da jaririn zai sha. Ciyar da ɗansa wajibi ne. Yanzu ɗan baya cin abinci sai daga abin da mahaifiyarsa ta ci, don haka dole ne ya saiwa uwar kayayyakin gina jiki wanda zai taimaka wajen ba ta lafiyayyen mama da yaro ke bukata a wannan watanni nashi na farko. Don haka wajibi ne uba ya yi wannan. Idan yana da adalci sai ya je su zauna shi da uwar, ta san daidai samun shi, shi ya san daidai samun kansa, ya ga cewa menene halin ciyarwar da zai dauka ya rinka bata duk mako, duk wata ya rinka aiko mata kayan abinci, zai rinka yi bayarwa, kudin zai rinka bayarwa ta saya, zai rinka kawo kayan abinci yana bayar da kudin cefane, yadda duk suka yi rijejeniya ci da ita. Idan sun yi rigima, sun yi kiki kaka, an kasa gane yadda za a yi, sai su je kotu, sai alkali ya yanki, ya kalli samun mijin a wata, ya kalli halin da mijin yake ciki, ya yanke masa me ya kamata ya rika bayarwa, ko ya kawo kai tsaye kotu ta kai gidan, ko kuma ya kai gidan da kansa, ko ya kai wa mahaifin yarinyar ko wakilinta. Daga nan gurin har ya zuwa lokacin da wato ainihin yaro zai kasance an yaye shi ya fara cin abinci, to daga lokacin ciyar da uwar kuma baya kan shi, don yanzu uwar ba bukatar shi ya ciyar da ita, yanzu bukata shi ne ciyar da ɗansa. To don saboda haka sai daga kawo kudin abincin yaransa da kudin maganinsa da kudin makarantarsa, don a wannan lokacin kuma ka'ida ta musulunci uwa ce take da yancin rike ɗa in bata yi aure ba. In bata yi aure ba, ita ce take da yancin ta rike ɗa a hannunta. Idan ta yi aure, wannan yanci ya kau daga hannunta ya koma wajen uba. Daga zaran an ɗaura miki aure, cancantar da musulunci ta baki yanzu ta kau daga hannunki ta koma wajen uba. In zaki zauna har shekara goma biki aure ba, ɗa yana hannunki. In yaron zai rayu har shekara bakwai, har takwas, har goma, ke kika fi cancantar ki rike shi. Da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka yi jayayya tsakanin wani miji da wata mata, bayan sun rabu yana son ya kwace ɗan, ta je wajen manzon Allah ta ce, wannan ɗan da ka gani cikina nan ce jakar da take ɗauke da shi, nono na shi ne abin shansa, shi ne abincinsa, cinyata nan ne dakalinsa da yake kai komo, wurin da yake birgima ya kwanta ya tashi. Yanzu mun rabu da mahaifinsa, ya zo ya ce zai kwace shi, ya yi daidai. Sai manzo Allah ce, anti a haqqu bihi ma lam tankihi, ke kika fi cancantar ki rike danki matukar baki aure ba. Ma'ana ta faɗi khasiya guda uku wadda ita kadai take banta da su, uba baya da su, ita take dauke da shi a ciki, uba bai dauke shi ba a wannan halin. Nonin ta ya sha girma, uba bai shayar da shi wannan ba. Sannan kuma ita take rike da shi tsakankanin kirjinta da cinyarta da haƙarƙarinta, yaron yake kai kawo har tsawon shekara biyu. Liman arada an yi tumar rada'a, duk wannan uba baya da wannan khasiya din. Manzo Allah sai ce, anti a haƙu bihi ma lam tanki. To kin ga a nan gurin, a yadda kika yi bayani kin yi aure, sai kika mayar da ɗa wajen iyayenki. To a lokacin da kika aure, ɗa ya fi cancantar ya koma wajen mahaifinsa. To wannan haka hali ya kamata a shari'ance, uwa ta rike ɗa in ta yi aure ya koma wajen uba. To amma wani lokaci tare da uwa ta fi cancanta a bata ɗa, a iya hana ta. Wani lokaci tare da uba ya fi cancanta a bashi ɗa, a iya hana shi. Idan an ga uwa tana da wani tangarɗa da ba za ta iya rike yaro ba, kamar misali wawa ce, kamar misali ba mai kame kai ba ce ba, fitsararriya ce, kamar misali hauka ya kama ta, kamar misali tana da wata rashin lafiya ta dindindin, ita kanta ma ba ta iya kula da kanta, ballantana ta kula da wani, to don me za a bar mata ɗa? A nan duk da cancantarta, duk da ba ta yi aure ba, sai ɗa ya koma wajen wa uba. To haka kuma idan uba ya zanto wato ba natsatse ba ne ba, ba kamalallen mutum ba ne ba, to shi ma nan gurin sai a hana shi da saboda rashin kamalarsa. Ina fata an fahimta. Wato dai idan kowa yana cikin daidaitaccen yanayi da ya kamata musulmi ya zama, daidaitaccen hali da ya kamata bil adama ya zama, to uwa ta fi cancantar a bata da, sai in ta yi aure sai ya koma wajen uba. Ina fata an fahimta. Wannan ka'ida kenan. Saboda haka wannan dai shine bayanin da zan yi miki. Ke yanzu kin san ina ne daidai, shi ma ya san ina ne daidai, sai ku ji tsoron Allah. Dan ko yar tana da buƙatar ku ku duka, kuma kuma dukkanin ku kuna son maslaharta. Kada rigimar ku ku biyu ta cutar da dan ku, ku rusa gobe da jibidinta. Dan dukan wani mataki da zaki dauka na san rai dan ki musguna wa mijin, to kuma in hakan zai cutar da yar, kin ga biki wa yar ki gata ba. Haka kai ma dukkan mataki da zaka dauka na ka musgunawa matar, dan akwai wanda in sun rabu da mace so yake ga ya cutar da ita, so yake duk abin da zai yi bata haushi. To in kai haka matukar zai hakan zai cutar da yarka, to kaga baka taimaki yarka ba. Saboda haka sai ku ji tsoron Allah. Fattakullaha mastata'tum, shine abin da zan fada miki tsakanin ke da shi. Ku ji tsoron Allah, musamman ana cikin wannan wata na Ramadan, ku yi abin da zai zame wa yarku alkhairi, ba abin da zai zame wa yarku sharri ba. Wani bawan Allah ya yi tambayar kan cewa akan sami waɗansu da suke bayar da rance na motoci, sai a ba mutum a rancen mota, inda za a sayar da motar yanzu kuɗinta bai wuce 500,000 ba, amma sai a baka ita za ka rinka bayar da wani adadi na kuɗi duk wata, ka biya cikin shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu. Amma idan aka yi lissafi sai kaga kuɗin sun ta sama 900,000. Sakamakon an karkasa maka su gida-gida. In za ka biya ko yanzu ba yadda kuɗi ka ɗauka, motar ba za ta kai haka ba, kila 600,000, kila 800,000. Amma idan har zai kai wannan shekara ko wannan lokaci, to za ta iya kai miliyan 1, za ta iya ƙetare miliyan 1. Me hukuncin wannan cinikayya? Wannan cinikayya ta zama riba. Kaulan wahidan ta zama riba, shine zance mafi inganci. Duk abin da za a bambanta maka shi tsakanin kuɗi hannu da kuma bashi, to wannan ya zama riba. Mafi kyau musulmi ya daisance shi don kada ya fada cikin la'antar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ma'ana ni ne na sai mota, na je na sayo mota naira 700,000 a kasuwa, sai na zo sai na baka na ce ni abinda na sayo wannan mota naira 700,000, amma je ka kai kai harkar ka ka hada mun kudi na cif 700,000 ka kawo mun. San in ka kawo kuɗi mota ta zama taka na baka, wannan taimakon sa kai. Eh, wannan taimako ne kai masa ya halatta. Tambaya ta ƙarshe, wannan yake tambaya cewa ya halatta malami ya karɓi zakka? Wannan tambaya ko na ba ƙasa kenan ko? To ni dai ina tabbatar muku ba wani wanda ya bani zakka a nan garin tunda azumin da ya kama zuwa yau. Kar ku ce an bani zakka in baku ban baku ba. Duk wanda yace ya bani zakka in baku ba gaskiya ya faɗa muku ba, gane da raina. Haka ne? To sai mu koma kan fatawar. Ya halatta malami ya karɓi zakka? Malami ai mutum ne cikin mutane, ko ba haka ba? Waɗanda Allah ya ce a ba zakka su ne ajujuwan mutane guda 8. In malami ya shiga ciki sai a bashi, in bai shiga ciki ba sai a hana shi. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin as-sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Al fuqara talakawa, al masakin su ma talakawa. Menene bambancin alfuqara da almasakin? Waɗansu malamai suka ce ta hanyar hali ba bambanci, matakin tattalin arzikin su ɗaya ne, amma ta hanyar juriya ne aka samu bambanci. Alfaqir wato baya iya tambaya, yana da kawaici. Almiskin kuma sai ya tambaya. To tunda shi alfaqir baya iya tambaya, sai Allah ya fara ambaton shi. Talakan da gashi yana cikin talauci amma baya iya cewa a bani, sai Allah ya faɗakar da mu game da shi, ya fara ambatansa don kar mu manta da shi. An gane ko? Almiskin kuma shi wannan ko kun hana shi zai tambaya. da ya saba shekara mai zuwa, shekara ta wuce ya karɓi zakka, wannan shekarar ba sai ya zagayo. Yayi ta gayar da kai, kai ka san wannan gayarwar akwai biyu. Al-fuqara da al-masakin, talakawa ko mabukata. Al-amilina alaiha, waɗanda aka sa aikin zakka, wato suka taya kan lissafi, ko kuma hukuma ta sa su a matsayin hukumar zakka. Akwai hukumomi kamar yanzu a jihar Kano akwai zakka commission, a Zamfara state ma akwai zakka commission. Wannan hukumomi ne da gwamnati ta kafa don su rinka bin kadin zakka, su tabbatar an fitar da ita. To wanda yake cikin hukumar zakka ya halatta a bashi wani abu cikin zakka, ko wanda yake dan committee lissafin zakka, ko wanda ya taya kan lissafi a gonarka wajen tantance buhu nawa kai ko dami nawa kai, sannan nawa ne zakka ta kama, ya halatta a bashi wani abu cikin zakka dan ya zama al-amilina alaiha. Sannan sai al-mu'allafati qulubuhum, al-mu'allafati qulubuhum nau'ikan mutane ne guda uku. Kashi na farkon su sun shiga musulunci amma musulunci bai kankama ba a cikin zukatansu. Ana sa ran in an ba su zakka sa ƙara zama da ƙarfi, to sai a ba su zakka, ko da su mawadata ne sai a ba su zakka don lallashin su cikin musulunci. Kashi na biyun su ba su shiga musuluncin ba, amma ana sa ran ba su zakka zai sa su shiga musulunci, to sai a ba su don su shigo. Kashi na uku ba su shiga musulunci ba, ba a tsammanin su shiga, amma su shugabanni ne cikin mutanen su. Idan an ba su zakka sa iya kyale masu da'awa su shiga ƙauyukan su ayi ta yada musulunci, mutane suna musulunta. Idan an hana su kuma za su zuga mutane a ki musulunta. Kasa akwai irin dattijan maguzawa, suna zaune suna shan barasa. In ka shirya da su ka sai musu babban riga wanda za su rika zuwa cin kasuwa, sun yadda ka shiga karkara su kai wa'azi, kowa mai musulunta, su dai ba za su yi ba. In ko ka hana su su zuga kowa a ki musulunta, to irin wannan babu laifi ka kai musu wani abu cikin kudin zakka. Eh, ka sai masa wata gari, ka kai masa zannabi kare ya karya ya tafi, yana zuwa cin kasuwa yana san barasa, kai ba dan wannan ka bashi ba dan mutane su shigo musulunci, to sai ya sakan wa sauran mara su shigo musulunci. To duk wannan suna cikin al-mu'allafati qulubuhum. Sannan wa fir riqabi, ana iya bayar da zakka ga bawa wanda aka rubuta masa fansa, sai a bashi kudin zakka dan ya fanshi kansa. Wal gharimina, sai waɗanda ba shi ke kansu. Wabin sabili, sai matafiya wanda guzurunsa ya yanke. Wafi sabilillahi kai, sai kuma wato ainihin wajen yaƙi, yaɗa kalmar Allah. Waɗansu malamai sun takaita wannan akan yaƙi, sawa'un tanadin makamin yaƙi, sawa'un tanadin abinci ko kayan guzuri na tafiya yaƙin, ko kuma waɗansu malamai sun fadar ma'anar fi sabilillahi cewa malami da zai tafi da'awa wani ƙauye ya halatta a sa masa albashi ko alawus a kowane wata daga cikin kuɗin zakka. Mota da za a rinka shiga karkara da ita, mashina da za a saya a baiwa matasan da suke da kishin su keta inda ƙauyuka suke su isar da musulunci, duk da kuɗin zakka za a iya wannan. Kekuna ga waɗanda za su iya shiga irin ƙauyuka, duk wannan za a iya yi da kuɗin zakka, duk yana cikin fi sabilillahi. Sannan sai wabin sabil, wato shine matafiyi da guzurinsa ya yanke. To kaga idan malami ya shiga cikin al-fuqara, ya shiga cikin al-masakin, duk za a iya bashi zakka. Ya shiga cikin al-amilina alaiha, za a iya bashi zakka. Ya shiga cikin al-gharimina, ya shiga cikin fi sabilillahi, ya shiga cikin ibn sabil, duk za a iya bashi zakka. Malami kamar kowane mutum ne. Amma idan malami yana da wadata, to haramun ne ya karɓi zakka, kamar yadda dukkan wani wanda yake da wadata haramun ne ya karɓi zakka. Dukkan wanda yake da wadata shi ma yana da abin da zai iya fitar da zakka. Aka bashi zakka ya san zakka ce ya karɓa ya ci, to ya ci haramun. Matakar ya karɓa ya ci, ya ci haramun. Amma idan kyauta wani ya bashi ya ce wannan kyauta ce, ya karɓa ya ci, ya halatta. Don kyauta daban, babinta na da faɗi, ka iya ba mawadaci, ka iya ba talaka, amma zakka ba abu yau kowa sai mutumin da yake mabukaci. Don haka duk wanda ba mabukaci ba idan ya karɓa zakka ya ci, ya ci haramun. Idan an baka kana matsayin malami, ka san ka wadata, to sai ka karɓa, ba za ka kai ka san haramun ne ka ci, amma kana da almajiranka mabukata, sai ka tallafawa almajiranka, sai ka taimakawa muridai waɗanda suke na kusa, sai ka ta tallafa musu. Wancan baya da mashin, ka sai masa. Wancan katangar gidan shi ta zube, ka taimaka masa. Wancan baya da jari, ka bashi. Wancan yana son ya aurar da yarsa, ka bashi abin da zai gado. To wannan shehin arziki haka yake yi, malamin arziki haka yake yi. Idan ya karɓi zakka shi ya wadata, sai ya rarrabawa na ƙasa kowa ya samu, sai ya zama indararo na alkhairi. Dukiya in ta zo kansa, sai almajirai su samu, amma ba ya rike shi kadai, ko kuma a ta kalilan wa aka da ba, a ba zai haka ba. Allah jikan Sheikh Abdulaziz bin Baz, babban mufti na kasar Saudiya, matsayinsa a kasar Saudiya daidai da matsayin minista. Haka albashinsa yake, haka dukkan wani gata da ake wa minista, tun daga allowance da komai da motoci da komai da office da ma'aikata komai, amma shi mufti ne na kasar. Amma yanzu idan ka je ka ce akramaka Allah ga sadakar riyal, sai karba ce Allah saka da alkhairi. Yana da account da ya bude, sai ya je a saka ta a cikin wannan account. Riyal 10 sai karba, riyal 100 sai karba, riyal 1000 sai karba. Waɗannan kuɗi da ya ware su haka, sai ya bude office na da'awa na musamman. Kasashen da suke karkashin tarayyar Soviet, waɗanda suka dade ba sa addini saboda mulkin gurguzu ya danne su wajen shekaru 70, kaga musulmi bai iya Fatiha sallah ba. Kaga musulmi an tursasa shi ya radawa ɗansa suna da ya dace da mulkin gurguzu ba sunan musulunci ba. Irin waɗannan mutanen bayan tarayyar Rasha ta wargaje suka dan samu yanci, sai Sheikh bin Baz ke amfani da wannan asusun da yake karban kuɗin sadakan da ya san shi bai halatta shi ba, yake tura masu wa'azi. Kaga an tura wani ya gama karatu ɗan Somalia ne, a tura shi aje ka je can kai wa'azi. Albashinka duk wata ɗaya $1,000 ta America, duk wata ɗaya $800, duk wata ɗaya wancan tafi Tajikistan, wancan tafi Uzbekistan, wancan tafi Turkmenistan, wancan tafi Armenia, wancan tafi Georgia, wancan tafi Inani, wancan tafi Chechnya. Haka ya rika tura mutane aka yi ta musulunta. To kaga malamai masu kishin addinin musulunci haka suke, sai su bude maka kai mai kuɗi hanyar da zaka samu lada, ba su takaita abin akan su ba. Amma duk malamin da yake ba malamin arziki ba, shi so yake shi zaka yi wa hidima. Shi ka kai shi Makka, ka kai matarsa, ka kai ƴarsa, ka kai ƙanwarsa, ka kai kaza 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 kaza, shi dai shi daga shi sai ƴaƴansa. Amma ba zai taɓa bude ma hanya ba, yace ga hanya, zo ka gina alkhairi, zo mu je gidan kurkuku suna buƙatar ka gina masallaci, suna zai ka gina musu masallaci. Zo mu je gidan kurkuku suna buƙatar ka dauki malami da zai karantar da su Fatiha da za su yi sallah. Zo mu je asibiti, ga wani sun yana buƙatar 5,000 ya tashi daga gidan asibiti. Wannan malaman suna ne kawai suke wannan. Amma malamin bid'a shi dai shi kadai, shi dai a bashi a bashi, kullun kamar ganyen rogo haka hannunsa yake, a bani a bani. Allah gane da mu, Allah sa mun gane. Saboda haka dai ina jaddada muku dan waɗansu sun rubuto waɗansu takardu masu ban dariya haka. Wani ya rubuto takarda ya ce zai aure in bashi sadaki, wani ya rubuto wani takarda ya ce in bashi kaza kaza haka. Wato wai su suna ganin cewa wato kamar akwai waɗansu mutane da suke bani waɗansu kuɗi masu ɗumbin yawa in aje kawai saboda waɗansu bukatu ko nawa ko kuma na. Allah zai hukunci ranar tashin kiyama, yawan tubular sara'ir. Kuma kun san cewa dai yadda dai ake maganganu haka cikin rufin asiri, wato kun san dai malami dai na farko ya kamata ku san cewa ya halatta in yi noma, ya halatta in yi kasuwa, ya halatta in koyar a makaranta, ya halatta in yi ababai da dama daga cikin sana'o'i, ya halatta in yi da kaina, ya halatta in sa wani yayi, duk ya halatta wannan. To shi kenan. Muje Malam Sa'idu. Za mu shiga suratul anfal. Suratul anfal ita ce sura ta 8 idan ka faro lissafi daga sama, kuma sura ce wadda take madaniya. Wa ayatuha 75, tana kunshe da ayoyi 75. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا قليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga abdullah dan abbas Allah shi kare da a gare shi abdullah dan abbas ya tabbatar da cewa suratul anfal ta sauka ne a lokacin yakin badar ta sauka ne a lokacin yakin badar badar suna ne na rijiya daga baya filin da rijiyar take ciki aka ambace shi da suna badar daga baya kuma wurin ya zama gari a yau ana kiran shi da suna badar idan ka bar madina akan hanyar zuwa makka tsohuwar hanya ta da ba ta yanzu da motoci ke bi ba tsakanin badar da makka kusan kilomita 70 ko na amma makamancin haka a nan ne inda aka yi yakin badar wanda aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina sababin yakin badar abin da ya haifar da yakin badar shine sanin ku ne cewa Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yin hijira daga makka zuwa madina annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira shi da babban sahibinsa sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu daga baya sauran sahabbai da suka samu sukuni kowa ya rinka yin hijira ko ɗai-ɗai ko bibiyu to a wannan lokaci tunda kafare suna da karfi a makka duk wanda ya zo fita daga makka zuwa madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya da sukunin fita sai dai ya fita a boye wani lokacin cikin duhun dare don haka baka isa ka ɗauki dukiyarka ba baka isa wani lokacin ka ɗauki abin hawa ba sai dai ka fita a sace in ma har ka ɗauki dukiyarka da abin hawanka to dama sun sanya mutane a bayan gari akan hanyoyin da suke zaton ana iya bi don zuwa madina sai su tsare ka akan hanya su ce ka zabi ɗaya ko dai ka bar dukiyarka da duk abin da ka mallaka ka tafi madina kai kadai ko kuma a'a su kashe ka su kwace dukiyar to wannan ta sa da yawa daga cikin sahabbai suka rika barin dukiyoyinsu ba dan suna so ba suka rinka zuwa madina ba su da komai sai ka ga gawurtaccen attajiri a makka ya bar kantinsa ya bar jarinsa ya bar dabbobinsa ya tafi madina ba ya da komai kafiran makka sun kwace sun rike a wannan matsayi to haka aka yi bayan annabi ya je madina tsawon shekara biyu an yi shekara ɗaya ana cikin ta biyu sai ya ji labarin wani gungu na 'yan kasuwa na mutanen makka wanda suke dama a shekara suna yin tafiya ta kasuwanci daga makka zuwa kasar sham to kuma ba su da wata hanya sai sun bi ta kusa da garin madina sai sun bi ta kusa da badar hanya da take kai su kenan kasar sham to sun tafi karkashin jagorancin abu sufyan lokacin bai musulunta ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji labarin cewa lalle wannan ayari na 'yan kasuwa suna kan hanyar dawowa daga sham don komawa makka kuma sun je sun ciyo riba ta kasuwanci mai yawa sai ya ce da sahabbai ya kamata mu datse hanyarsu da za su bi kusa da badar idan sun zo sai mu kwace dukiyar da ke hannunsu a madadin tamu da aka kwace a makka da za mu fito hijira ina fatan kun fahimta hakan da suka yi zalunci ne ko adalci ne adalci ne sai sahabbai suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun fito daga garin madina kafin a je makka sai labari ya kai wa Abu Sufyan cewa fa ga abin da yake faruwa da Abu Sufyan ya ji labari sai ya samu wani mahayin doki mai hanzari ya aika wa mutanen makka cewa to ku yi maza ku fito don ku zo ku kare dukiyarku dan naji annabi daga madina ya taho da sahabbansa don su zo su kwace dukiyar wannan a madadin tasu da aka kwace a makka ku fito cikin hanzari ku zo ku kwace dukiyarku da mutanen makka suka ji labarin haka duk aka yi shela cikin gari tunda wannan shine madogararsu ta fuskar tattalin arziki tafiyar kasuwanci da suke guda biyu ɗaya zuwa sham ɗaya zuwa kasar yaman wanda Allah ya goranta musu ita a matsayin ni'ima li ilafi quraish ilafihim rihlata shitaa wa sayf wanda wannan kaiwa komowa din so ɗaya su je sham a shekara so ɗaya su je yaman shine yake rike da makka ta fuskar tattalin arziki a wancan lokaci a yanzu idan aka datse su kaga an karya su economically ta fuskar tattalin arziki ba su da hus ba su da as wannan ita ce siyasar annabi ta a datse su na farko dai ba su da karfin kuma wato kafirci yayi karfi ya yaki musulunci. Na biyu, sannan mu ma mun kwace dukiyar mu da aka kwace, na takawwa biha, mu yi karfi da ita, mu samu karfi ta fuskar tattalin arziki. Kaga a yanzu sai zanto tafiya ɗaya kawai suke da ita, ita ce ta zuwa Yemen banda ta zuwa Sham. Ina fatan kun fahimta. To wannan shine dabarar yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To lokacin da labari ya kai wa mutanen Makka, sai suka sanar da kowa aka yi shela cewa fito lalle ayi gangan ko a fito. Aka yi gangan ko aka fito, aka tara majiya karfi da jarumai, aka tara kayan fada, aka taho da guzuri na kayan abinci, suka taho. Aka taho da raƙuma, aka taho da ababen hawa, raƙuman da duk inda aka yada zango za a yanka a ci dan ana wadata. Aka taho da mata da za su rinka zuga mutane, ta yadda idan ana yaƙi, idan ka yi kamar za ka gudu, idan ka wayo sai ka ga mace a bayanka, sai ta girgiza gashin kanta haka. Wato tana cewa ko ka koma ko in zama ganima a wurin abokin adawa. Haba, sai Balarabe ya juya, ba magana, sai inda ƙarfinsa ya ƙare, saboda kishinsu game da matansu. To saboda haka mutanen Makka suka taho. Bayan manzon Allah ya baro Madina, Abu Sufyan shi kuma ya riga ya kulla wancan dabara. Tare da haka sai ya sake ɗaukan wata hanyar daban wadda ba sai ya biyo ta Badar ba. Ya bi ta gabar tekun Bahar Maliya, Red Sea, ta yadda zai bi jikin teku, wata makurda wadda Annabi bai san cewa zai bi ta can ba. Sannan ba dukkan fatake ne suka san wannan hanyar ba, shi ma yana daga cikin dabarar sa, tunda tsohon ba fatake ne. Saboda haka sai ya bi wancan hanyar yadda zai bayi fasin din wannan wurin ba sai ya biyo ta Badar ba, ya kauce ya bi can wurin. Bayan ya tabbatar ya kaucewa Badar, sai ya aika wa mutanen Makka su Abu Sufyan, yace da su Abu Jahal, yace da su ku koma Makka, kasuwancinku da ayarin kasuwancin da kudinku sun tsira, na kaucewa dan Abdullahi na bi hanyar da bai sani ba. Sai Abu Jahal yace a mu ba za mu koma ba, tunda mu aka ce za a yi wa raini sai mun je Badar din, mun sa mata sun yi mana kida, an yi rawa, an sha giya, an soke raƙuma, idan ya so kada wani Balarabe ya taɓa tunanin ma zai yaƙe mu nan gaba. Wannan shine alfaharin da suka yi. Suka ce sun je Badar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya riga ya fito daga cikin garin Madina, sai Ubangiji subhanahu wataala ya sanar da shi cewa to ɗaya daga cikin biyu za ta faru. Ko dai ku gamu da Abu Sufyan, to wannan ganima ce cikin ruwan sanyi, dan kwace dukiya za ku yi kanku koma gida, ko faɗa ba za a yi ba, tunda kun nunka sai yawa. Ko 310 su ko mutane da suke kaɗan. Ko kuma idan Abu Sufyan ya salale ya bi ta hanya, za ku gamu da Abu Jahal da shi da sauran mutanen Makka da suka fito, nan wannan kuma yaƙi za a gwabza. Ya faɗawa sahabbai wannan, yanzu ba a san menene ba, amma Ubangiji ta'ala ya sanar da manzon Allah ya sanar da su wannan, dan a fara kintsa zukatansu, a fara firfiyarin din mayin din su, cewa fa ta iya yiwuwa a samu ganima, ta iya yiwuwa kuma a yi bala'i a yi yaƙi. Sai suke cewa to ina ma dai a ce mu gamu da Abu Sufyan din, mu samu ganima mu koma gida lami lafiya. A haka suka fito, aka je aka gwabza yaƙi, aka yi duk abin da za a yi a wajen yaƙin. Ƙarshe aka ci nasara, aka karkashe kafirai 70, aka sami wato waɗansu ribatattun yaƙi mutum 70, aka samu ganima. To an zo wajen ganiman ne, a wajen rabon ganima sai ake rikici, saboda a wannan lokaci da aka zo wajen yaƙin sai sahabbai suka kasu kashi uku. Kashi ɗaya suka dumfari abokanan adawa, kashi ɗaya suka tsaya suka zagaye Annabi dan karwanewa, Annabi kwantan bauna ya zo ya kawo masa farmaki. Kashi ɗaya kuma idan an buge kafiri ya faɗi, sai su ɗauke sulkensa na faɗa, su ɗauke takobinsa, wanda wani kafirin marikin takobinsa ma na zinari ne, gold ne, wani ɗamararsa ma ta zinari ce, wani kaza ne, kuɗi ne. Kaga waɗancan suna tarawa, waɗannan suna gadin Annabi, waɗancan suna kashe kafirai. Aka kammala yaƙi, an yi wa kafirai lilis, dare ya yi, aka koma sansani. To sai aka zo ana lissafi, to ganima kuma ta wace ce? Waɗanda suka tsare Annabi suka ce ai mu muke da ganima, ba mu kai gadin Annabi ba. Waɗanda suka shiga wajen yaƙi suka ce ba mu aka yi gumurzu da mu ba, ai ganima ta mu ce, sai dan abin da muka san muku. Waɗanda suka ringa ɗauko ganima suka ce ya mu taro abu da hannunmu ku ruka cewa naku ne. Suka rika rigima a tsakankaninsu, tunda shi ne yaƙin farko. Kuma a wannan lokaci duk ana cikin farko-farkon al'amura, zukata suna buƙatar tarbiyyantansu a hankali a hankali. Cikin wannan rikicin da suke ciki ne sai Allah ya saukar da yas'alunaka anil anfal, suna tambayar ka dangane da dukiyoyin ganima. mallakar wace ce, wa za a ba, waɗanda suka tsaya gadin annabi za a ba, ko waɗanda suka gwabza yaƙi za a ba, ko kuma waɗanda suka taro ganimar, wa za a ba? Ƙul, ka ce da su, al-anfalu lillahi war rasul, dukiyoyin ganima na Allah ne, na manzon Allah ne. Ba ku da ikon ku ce naku ne, ko masu cewa naku ne, sai wanda Allah ya ce a ba, sai wanda manzon Allah ya ce a ba. Wanda Allah ya ce a bashi sai a bashi, wanda manzon Allah ya ce a hana shi sai a hana shi. Idan manzon Allah ya ce a bawa na biyu sai a bashi biyu, idan ya ce a bawa na ɗaya sai a bashi ɗaya, idan ya ce a bawa na uku sai a bawa na uku. Duk da ku ne kuka je yaƙi, duk da ƙarfin ku kuka yi amfani, amma ba ku da ƴancin ku ce kuna da ta cewa dangane da yadda za a raba ganima. Shine ma'anar yas'alunaka anil anfal, kace da wato suna tambayar ka dangane da dukiyar ganima. Qul, kace da su, al anfalu lillahi war rasul, dukiyar ganima ta Allah ce, ta manzon Allah ce. Ma'ana ta Allah ce, shine zai faɗi yadda za a raba ta, ta manzon Allah ce, a hannunsa Allah zai danka, shi zai dora wa nauyin yadda zai kasafi. Fattaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku daina faɗa wa junanku maganganu waɗanda ba su dace ba a kan rabon kuɗi, a kan rabon ganima. Wa aslihu zata bainakum, ku sulhunta tsakanin junanku. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzon Allah, in lalle ku da gaske ne ku mu'mine ne. Kad wanda ya saki cewa wani za a ba, ko wani za a hana, ko kaza za a ba wani, ko kaza za a ba wani, ku yi shiru kar ku ce komai sai wanda manzon Allah ya ce a bashi. Haka hadisi suka nuna ta fuskar ruwayoyi daban-daban idan ka tara su. Innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum, sanin dai kadai waɗanda suke ansa sunan mu'mine sune waɗanda idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum, wato zukatansu suka razana, su firgita, su tsorata. Akan ce wajila yaujalu, daga alwajal ne, alwajalu shine alkhawf a cikin larabci, tsoro. Qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim, ma'ana alwajal tsoro. Wajilat qulubuhum, sai zukatansu su firgita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, idan an karanta musu ayoyin Allah, zadatuhum imanan, sai ayoyin su kara musu imani. Kari akan imanin su na da, su kara musu imani. Dadi akan imanin su na da, da suna da imani, jin wata aya sai kara musu imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma suna dogaro ga ubangijin su Allah subhanahu wa ta'ala. Allazina yuqimuna salata, mummunai din nan sune wanda suke tsayar da sallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma sune waɗanda suke ciyarwa daga abin da muka arzuta su. Ulaika humul mu'minuna haqqan, waɗannan sune mummunai bisa ga haƙiƙa, bisa ga tabbas. An gane ko? Lahum darajatun inda rabbihim, suna da darajoji na musamman a wurin ubangijinsu. Wa maghfiratun, suna da gafara. Wa rizqun karim, da kuma arziki wanda yake mai girma. To kun ga yadda al'amari yake. Wato ayar agoshinta na farko ita surar yana magana akan rabon ganimar, cewa ga yadda ya kamata a yi. Amma tafasil na yakin to zai zo a cikin ayoyin, daga nan har ƙarshen surar duk ana magana ne akan yakin Badar. Kowace gaba muka je wanda take buƙatar a sanar da mutane wata kwana ko wata gaba ta yaƙi, to kuma za a sanar da ita. Ko wani fiqihu na masailul har, to kuma za a sanar da ita. Gargudan yadda ya kamata mu fiqihantu game da menene jihadi, gargudan ayoyi na alqur'ani, sannan kuma za mu nemi agaji na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da waɗansu tarihai rubutattu waɗanda za su taimaka mana mu gane hakikanin makasudin ayar. Ina fata an fahimta. A nan akwai abu guda biyu. Abu na farko, Ubangiji ta'ala ya siffanta mummune da cewa su ne waɗanda zukatansu suke razana. Allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum, zukatansu sai su tsorata. Amma a wani wuri ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, allazina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Su mummune su ne waɗanda zukatansu suke natsuwa da ambaton Allah. Akwai bambanci tsakanin natsuwa da tsorata, kishiyoyin juna ne. Idan an ce ya tsorata, ya natsu, ta yaya Allah zai siffanta mummune da cewa zukatansu suna razana, a wani lokaci kuma ya ce zukatansu suna natsuwa? Sai malamai suka ce sukan natsu a wurin da natsuwar ya kamata a yi, sukan razana a wurin da razanar ya kamata a yi. Sukan razana in an ambaci wuta, sukan razana in an ambaci azaba, suka razana in sun tuna ayyukan da suka yi na barna da zunubi, suka razana in sun tuna azabar Ubangiji. Ina fata an fahimta. Sukan natsu idan sun tuna ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala, sukan natsu in sun tuna aljanna, sukan natsu in sun tuna fadar rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga at-tumanina fi waqtiha wal wajalu fi hinihi, wato natsuwar a wurin da ya dace a yi ta. Dan bai dace ba ana karanta maka ayoyin aljanna kai ta kuka, ana karanta ayoyin wuta kai ta dariya, ko ba haka ba? Sai dai ya zama kishiyar haka. Idan an karanta ayoyin aljanna sai aga kana murmushi, idan an karanta ayoyin wuta sai kai mai fuskar ka ta daure a ganka ka takuru. Takasha irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Haka ayoyin alqur'ani suke, komai ana sashi inda ya dace. Abu na biyu, imani a sunan imani na shari'a ya kunshi kudurin zuci, ya kunshi furucin baki, ya kunshi aiki na gabbai. Waɗannan ayoyin sun nuna haka. Innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum. Kaga alwajal aiki ne na zuciya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kaga duk wannan aiki ne na zuciya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakkali aiki ne na zuciya da kuma aikin gabbai. Allazina yuqimuna salata, kaga wannan aiki ne na gabbai. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kaga wannan ma aiki ne na gabbai. Sai Allah ya hada aikin gabbai da kudurin zuci da abinda za a furta da baka, duk ya hada sai ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan. Domin ya nuna mana al-imanu i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Sannan kuma al-imanu yazidu wa yanqus. Imani yakan karu yakan ragu. Yakan karu idan ayyukan alkhairi sun yawaita game da bawa, yakan ragu idan ayyukan barna suka yi yawa game da mutum, to alama ce ta raguwar imani. Idan ayyukan da'a suka yawaita game da kai, game da ke, to alama ne na habakar imani da ci gaban imanin ka ko imanin ki. Aya ta gaba sai Allah ce mai
kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. كما ريد أبنجيزن كي يفتو دكي دكي جدنك. Allah na magana da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa kamar yadda Allah ya fito da kai daga gidanka bil haqqi da gaskiya, to kamar haka ne kuma rabon da yayi na ganima shi ma yayi shi ne da gaskiya. Kamar yadda rabon da yayi na ganima zukatan waɗansu daga cikin sahabbai ba haka suka so ba, to kamar haka ne kuma da aka fito da kai din daga gidanka dan aje ayyaki zukatan waɗansu su ba sa so. Kafa tashbihi din abinda take kamantawa kenan. Kamanta fitar shi daga gida, wato zukatan su ba sa so in dai yaki za a. To haka kuma lokacin da aka raba ganima a tsarin da aka raba, haka zukatan su ba sa so a karan fari. Ina fata an fahimta. Shine ma'anar kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Lalle wani kaso daga cikin mummunai lakarihuna ba sa son fita yaki din. Yujadilunaka fil haqqi, suna jayayya da kai cikin lamarin gaskiya. Abinda ake nufi da gaskiya anan yaki, ba'da ma ta bayyana bayan ya riga ya bayyana a sarari Allah ya sanar da kai take yanke yanzu fa za ku gamu da Abu Jahal ne da rundunar yakin da ta fito daga Makka ba Abu Sufyan da kayan kasuwanci da suka taho daga kasar Sham ba dan Abu Sufyan ya riga ya canza hanya yana da map a hannunsa ya ga cewa in ya bi ta nan za a datse su ya bi ta wata hanyar ya yi kurda kurda ya wuce saboda haka babu ruwansa shi ya riga ya sanade amma yanzu ga sahabbai suna jayayya da kai ba da mata bayyana bayan ya riga ya bayyana a fili cewa yakin za a yi ka annama yusaquna ila almauti kai ka ce an zarga musu igiya ne ana jan su zuwa ga mutuwa wahum yanzuruna suna ganin mutuwa da idan su wa iz ya'idukumullah tunda lokacin da Allah ke muku alƙawalin ihda ta'ifataini daya daga cikin jama'u guda biyu annaha lakum cewa ita ce za ta tabbata gare ku ko dai ku gamu da Abu Sufyan ku karbe kudi na kasuwanci ku koma gida ko ku gamu da Abu Jahal ku hadu ayi gumurzin yaki ihda ta'ifataini daya daga cikin tawagu guda biyu annaha lakum cewa ita za ku hadu da ita wata wadduna ku sahabbai kuna san an takuna wata wadduna ko ku sahabbai kuna san anna ghayra zati shaukati takuna lakum waɗanda ba sa ɗauke da kayan makami su za su kasance tare da ku don Abu Sufyan babu kayan fada tare da shi kayan kasuwanci ne amma waɗancan mutanen Makka da suka taho kuma kayan fada ne tare da su a shauka kaya akan ce za ta shauka ana nufin waɗanda suke ɗauke da kayan fada wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati Ubangiji ta'ala kuwa yana son ya tabbatar da addinin gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa na alƙawalin taimakon addinin gaskiya din an gane ku wa yubtil al-batila yana son ya rushe addini na ƙarya wa yakata adabar al-kafirin kai wa yakata adabar al-kafirin ya yanke gadan bayan kafirai li yuhiqqa al-haqqa wa yubtil al-batila dan Ubangiji ta'ala ya tabbatar da addinin gaskiya wa yubtil al-batila ya rushe addini na ƙarya walau kariha al-mujrimun koda mujrimai sun ki wato kun ga anan ya ƴan uwa sannin sababin yakin cewa sahabbai sun fita ne don su kwace dukiyar kafirai a madadin tasu da aka kwace wannan zai sa ka bayar da ansa game da waɗanda suke sukan tarihin jihadin musulunci cewa dama musulmai ƴan tayar da hankali ne ƴan ta'adda ne ƴan fada ne na biyu sahabbai da aka fito za a yakin ba sun fito bane da nufin a tafi yaki da aka ba su labarin yanzu fa Abu Sufyan ya gudu za ku game da rundunar Abu Jahal ne ba sa so dan gashi da nassin alqur'ani Allah na cewa ka annama yusaquna ila almauti wahum yanzurun ba sa so kamar ana jan su za a kai su wajen mutuwa ne suna ganin mutuwa kire da muzu yadda suke ki suna jayayya da annabi yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana kaga kenan ba sa kishirwar jinin mutane duk wanda yake zargin musulunci da ta'addanci ko wanda yake zargin musulmai da ta'addanci ko wanda yake zargin jihadi da cewa ta'addanci ne to bai san tarihin jihadi ba an shar'anta jihadi dan a yada kalmar Allah a ban kasa an shar'anta jihadi an shar'anta shi dan a bayar da kariya ga masu rauni waɗanda ake cin zalunsu wannan shine matsayin an shar'anta jihadi dan Allah ya ce fal yuqatil fi sabilillahi allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nutihi adna azima wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi dai kenan wal mustada'fina min ar-rijali biyu wan nisa'i uku wal wulidani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha saboda wadannan ake yin yaki farko fi sabilillahi an zo za a yada musulunci wadansu sun ce ba za a yi ba to sai a yake su dan su bayar da hanya a ji a yada dan me za su ce ba za a yi ba su suka yi sai su hana a yi an gane ko wani ya musulunta wadansu sun zo sun ce kar ya musulunta dan me zai musulunta sai a je a cewa wanda suka ce kar ya musulunta dan me kuka ce kar ya musulunta in sun lakace masa hanci su ma Allah kace musu hanci ku kyale shi fita kalmar shahada in sun zare masa ido su ma a zare musu ido in sun kwace masa gona a kwato a bashi gonarsa in sun kwace mishi mata a kwato matarsa a bashi in sun kore shi daga aiki a mayar da shi aikin sa wal mustada'fina min ar-rijali kenan wan nisa wal wuladani allazina yaqul wannan saboda su ake yin jihadi in ba wannan cin zalin da ba jihadi saboda haka a ce wai jihadi ta'addanci ne wannan kururuwa ce ta shedan wanda Amerikawan karshen zamani suka kawo ta sannan kuma karnukan farauta su a kasashe irin namu suke mara musu baya. Amma hakikanin gaskiya addinin musulunci addini na adalci. Manzon Allah baya kishirwar jinin kafiran da yayi musu adalci sama da kowa. Zamu gani a cikin ayoyin jihadi sahabbai tsoro ma suke ji, ba su san a fita yakin. Allah na cewa ku fita, ba sa so, suna jin tsoro, suna jayayya da annabi, ana cewa ku fita, suna jin tsoro. Haka suka fita, sun fita Badar ba ma makami tare da su, ba kayan fadin tare da su. Allah ya taimake su, ya saukar da mala'iku suka taimaka musu. A karan fari ne suna cikin rauni, to wai amma wadannan sai a ce musu ƴan ta'adda, in ba zalunci ba. Duk yakin da aka yi na musulunci lokacin annabi, yaƙoƙi 15 ko 16 ko 17 da annabi ya yi, ka hada da wanda aka yi lokacin Khulafa'ur Rashidun gaba ɗaya cikin shekaru 30 na Abubakar da Umar da Usman da Ali, da yaƙoƙin annabi gaba ɗaya da waɗannan na shekaru 30 gaba ɗayansu, ba su kai mutanen da aka kashe a yakin, ba su kai adadin mutanen da aka kashe ba a yakin duniya na biyu lokacin yakin Hitler. Ba ma a maganar yakin duniya na farko, kuma ba a maganar abin da aka kashe a waɗansu yaƙoƙi daban-daban ban da yakin duniya. Rikicin Bosnia Herzegovina nawa ne mutanen Serbia suka kashe daga cikin musulman Bosnia? Nawa ne mutanen Serbia suka kashe daga cikin Croatiyawa wanda suke bin addinin Kiristanci da ɗariƙar Kiristancin da ba tasu ba? Sannan nawa ne a rikicin Azerbaijan da Georgia wanda aka kashe a tare da Soviet? Duk ba a magana akan waɗannan. Nawa ne Isra'ila ta kashe wa Falastinawa? Daga shekara 50 ake rikicin Falastina zuwa yau. Nawa ne gwamnatin Indiya ta kashe musulmin Kashmir? Nawa ne gwamnatin Indiya ta kashe mutanen Pakistan a rikicin raba Indiya da Pakistan din shekaru 50 ko 60 da suka wuce baya? Dan me ba a magana akan wannan? Ina tabbatar muku da cewa na ma dauke ta a takaice idan na ce maka wai lokacin annabi da lokacin Khulafa'ur Rashidun. Wallahi idan ka dauki tun lokacin yakin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa lokacin karewar daular musulunci a Baghdad a karni na 5, shekaru 500 din nan, mutanen da aka kashe a jihadin musulunci gaba ɗayansu ba su kai mutanen da aka kashe a yakin duniya na farko ba. Mutanen da aka kashe a yakin duniya na farko fa kadai su kansu Turai sun yadda alƙaluman da aka iya gani mutum ɗan adam ɗaya miliyan 18 a yakin duniya na biyu tsakanin 1939 zuwa 1945, kuma wannan sai dai mutum miliyan 30 da wani abu. Nukiliya da aka jefa a Japan da wannan suka jefa a Nagasaki da abin nan da Hiroshima, a lokaci guda sai kace mutum 200,000 da wani abu. Duk wannan ba ta'addanci bane ba, kawai dan da dokin mai baki ya fi gudu. A yanzu sai a kawo wata tsinanniyar doka wa a gwamnatin tarayya, wai dokar yaki da ta'addanci, kuma ana so 'yan majalisar musu sa hannu a kai. Na daga cikin ta'addancin nan taro irin wannan, na daga cikin ta'addancin nan sallah da za a haɗu a yi, duk ta'addanci ne. Duk wani taro na wa'azi ta'addanci ne. Ubangiji subhanahu wataala na kallon su, inna rabbaka labil mirsad. Duk yadda za su yi kitififi su hana musulunci ci gaba ba za su iya ba. Musulunci addinin Allah ne. Don haka za mu karanta fiqhun jihadi yadda yake, don mu kare zargin mai zargi daga ayoyin jihadi kamar yadda kuke ganin su daga yanzu. Yanzu kun ga kun gane sababin yakin Badar. Yanzu wani wanda bai taba sani ba cikin waɗanda suke ma gashi musulmi ne, ya jahilci ma meye, sai ya dauka yakin Badar kamar annabi ne ya tashi daga Madina da sahabbansa ya je Makka ya yaki mutanen Makka. Bayan mutanen Makka ne suka taso suka ci kilomita 310 suka zo Badar. Manzo Allah kilomita 70 ya ci tsakanin wanda ya ci kilomita 70 zuwa filin yakin da wanda ya ciyo kilomita 310. Waye ya tsokana? Waye ya tsokana? Waye dan ta'adda? Tsakanin wanda ya taho da soja 313 ko 315 ko 317 shine sabanin da aka yi sojojin da ke tare da annabi, 313, 315, 317, da kuma su kafirai da suka taho da sojoji 900 ko 1,000. Soja kawai fa wannan soja ne, banda bayi masu dafuwar abinci, banda mata masu dafa barasa, kullum abincinsu naman miya, kashin miyarsu fa raƙumi 10. Kawai za su ci su koshi don a yi bala'i, raƙumi 10 suke yankawa, yayin da sahabbai suke raba dabino 5-5 ko 6-6 ko 7-7 don Allah da wanda suke cinye su yi balangon raƙumi goma don za a yi bala'i da mai cin dabino uku waye ɗan ta'adda. Da haka yana da kyau mu karanci tarihin musulunci gyararre. Yawanci akwai 'yan boko masu kishin musulunci, amma sukan dogara matsotsar tarihin su littattafai wanda orientalist suka rubuta da turanci. To wannan shine sai su karanta gurɓataccen tarihi na musulunci wanda 'yan mulkin mallaka suka rubuta da turanci. To amma idan muka bi ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga ne ya zama wajibi ga malamai masana na farko su karkadewa littattafan su kura, su tsaya su yi nazari sosai, su fitowa da al'umma hoton yadda tarihin musulunci yake, galariya garai gangariyarsa, ba tare da an gurɓata shi ba da siyasa ta irin 'yan mulkin mallaka don cimma wata manufa ta siyasa, don a faɗi gyararren tarihin musulunci kowa ya fahimce shi. Allah ganar da mu. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimuna. Sai Allah ce mi
إِذَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُنِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا
إذ تستغيثون ربكم تن لوكاشن دا كوكي نيمان اغاجي daga wajen ubangijinku fastajaba lakum shi ko sai ya ansa muku. Wato sahabbai kenan, annabi da sahabbai suke neman agaji daga wajen Allah. Allah ya ce fastajaba lakum, sai shi Allah din ya ansa muku yace anni mumiddukum, lalle ne zan taimake ku. Al-imdadu shine agaji ko yi muku ƙari, zan ƙare ku, zan dade ku bi alfin minal mala'ika da adadi dubu na mala'iku. Murdifina suna masu bin juna, a wata kira'a murdifina, za a turo wani kasan sannan a turo wani kasan daga baya. Wa fi murdifina dala yaftahu nafi'un wa an qumbilun yurwa wa laysa mu'awwala. Ma'ana ko kace murdifina, ko kace murdifina, bala haka ne ko? Ma'ana ko kace murdifina, ko kace murdifina, duk ɗaya ne. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum. Ubangiji bai mayar da wannan adadi dubu na mala'iku ba sai dan bushara, kuma domin zukatan ku sanatsu da hakan. Wa man nasru illa min indillah, amma agaji da tanyo ba daga hannun kowa ke zuwa ba sai daga wajen Ubangiji. Inna Allaha azizun hakim, lalle Ubangiji ta'ala shine aziz mabuwayi, hakim mai hikima. A wani wuri ya ce mala'iku dubu uku, wa har ma ya kara dubu biyar, nan an ce dubu ɗaya, can dubu uku dubu biyar cikin suratu Ali Imran. Yaya bayanin yake? Adi yaki ɗaya ne ko yaƙoƙi ne daban-daban? Wani yaƙin dubu uku dubu biyar, wani yaƙin dubu ɗaya, Uhudu ne, Badar ne, yaya al'amari yake? Shine abin da zamu tashi akan sa yammacin gobe. Kuma a goban ne in Allah ya kai mu zan yi sallama da ku mu rufe tafsiri sai wata shekarar insha Allah. Abin da muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Assalamu alaikum warahmatullahi.